Ashan Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin Sarfilu ba mu kanin labarai
Jami'an tsaro a kasar Uganda sun fara gudanar da bincike akan wasu mutane da ake zargin su na yin amfani da takardun ƙuri'un bogi a zaben da za a yi a yau Alhamis. Shugaban kasar Turkiya ya sha alwashin ramuwar gayya ga harin bom na mota da aka yi jiya Laraba a birnin Ankara wanda ya kashe akalla mutane 28 da ranar 61. Manyan motoci sama da 100 na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ɗauko kayan abinci da na agaji zuwa garuruwa 5 a Syria.
Kanun labaran kenan. Yanzu haka dai dubun wasu barayin shanu a jihar Zamfara ta cika domin hadda makami aka kama su da shi ko ina suka samu makami ciki hadda bindiga irin na yan sanda
sai ce in lika mai bindiga dai kuma ne lika mai sai ga waɗanda mutane sun haɗu ni hankali na kwata kwata bai tashi ba shi sai ya ruga da gudu sai ya banne nan da ita
to me ya hada ka da shi lawalin menene ya hada ka da shi
wallahi ban da mu hadin komai da shi
A can babban binin tarayya ko shugaban hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa ne Ibrahim Magu ya ce za su sa kafan wando daya da wasu lauyoyin Najeriya ko me ya zafi?
Muna mu aiki mu ba sa barin mu aiki sai
Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Niger inda ake shirye-shiryen zabe hukumar zaben kasar ta ce hatta wanda bai da katin zabe ma zai jefa kura ta hakan za ta yiwu
ba wata matsala dokokin kasar sun amince su yi zabe muddin aka tabbatar da sahihancin shaidun da suka gabatarwa masu kula da al'amuran zabe
kana kuma muna da shirin Grace Alheri Abdu na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cika kullu labaran duniya Jami'an tsaro a kasar Uganda sun fara gudanar da bincike kan wasu bayanan sirri da suka samu na cewar wasu mutane na shirin amfani da takardun bogi a zaben da za a yi a kasar a yau Alhamis da niyyar kawo magudi da haddasa tashin hankali a cewar mai magana da yawun rundunar 'yan sandan kasar Uganda Fred Enanga ya ce yanzu haka an tura 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro a duk fadin kasar domin tabbatar da zaman lafiyar da zai baiwa mutane damar zuwa suka da ƙuri'unsu ba tare da fargaba ba amma kuma 'yan adawa na ganin yawan jami'an tsaron da aka tura sassan kasar wata hanya ce ta amfani da ƙarfi wajen tsoratar da 'yan adawa domin shugaban kasa Yoweri Museveni da jam'iyyarsa ta National Resistance Movement su ci gaba da mulki a kasar sai dai Enanga ya musanta wannan zargin na 'yan adawa yana mai cewa ba dalilin da yasa aka aika da jami'an bane ya kuma ce 'yan sanda za su gaggauta binciken bayanan sirrin da ke cewa wasu mutane na shirin amfani da ƙuri'un na bogi a zaben na yau Alhamis
shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi alwashin ramon gayya ga harin bom da mota da aka yi jiya Laraba a birnin Ankara wanda ya kashe akalla mutane 28 a ya raunata 61 ya ce wannan harin tsananin rashin imani ne abinda kuma hankali ba zai iya dauka ba ya kuma ce Turkiya za ta mai da martani ga waɗanda suka kai wannan harin har ma da mutanen da suka bayar da izinin akai harin shugaba Erdogan da ya soke shirinsa na kai ziyarar kasar Azerbaijan shi ma Prime Minister Ahmed Davutoğlu ya soke tafiyarsa da zai yi zuwa Brussels inda zai gana da wasu shugabannin Turai kan rikicin da ake fama da shi na yankin na yan gudun hijira wata mota da shaƙe da bom ta fashe akan hanya lokacin da jerin gwanon motocin soja suka tsaya kan wata mahada a birnin Ankara inda yake kusa da ofishin yan majalisa da ke headquarters sojoji a wurin wasu daga suka shaida faruwar lamarin sun ce za a iya jin karin fashewa a yawancin sassan birnin ma'aikatan agaji da 'yan sanda sun isa gurin cikin gaggawa inda suka taimaka waɗanda suka ji raunuka suka kuma kwashe wutar da wato waɗanda ke wurin da mota ke ci da wuta
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Girke makamai masu linzami da kasar China ta yi akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita a kansu dake cikin babban tekun kudancin ta. Matakin da aka ce zai kawo tsaiko ga rigimar da take da makwabtanta, amma jami'ai sun ce wannan ba zai kawo ƙarshen sintiri da shawagin da Amurka ke yi a yankin ba. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa wannan gidan rediyon cewa Amurka na da ƙarfin da za ta iya tunkara irin wannan makami mai linzami da China ta girke. Shi ma wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ce yanzu haka muna cikin babban tekun kudancin China domin kare manufofin dokar ƙasa da ƙasa wanda ba zai canza ba. Wasu hotuna da aka ɗauka kuma aka wallafa su cikin wannan makon sun nuna yadda aka girke makamai masu linzami akan tsibirin da ake takaddama na Woodley Island. Lamarin da ya sa ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon damuwa a cewar jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar Bill Urban. Manazarta sun ce wannan shine ya zamanto makami mai linzami na zamani da aka taɓa kaiwa wannan tsibiri. Irin wannan makami na nunin barazana ga duk jiragen sama da ke wucewa ta kusa da tsibirin.
Kamfanin ƙerawa kwamfuta na wayoyin hannu na zamani Apple ya hau kujerar naki bayan da gwamnatin Amurka ta umarce shi da ya buɗe manhajarsa ta wayar iPhone domin baiwa jami'an tsaron FBI damar binciken wayar ɗan bindigan nan da ya kashe mutane 14 a harin nan na jihar California cikin watan Disamba. A jiya Laraba ne dai shugaban kamfanin Apple Tim Cook ya kafe wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga miliyoyin masu amfani da kayan Apple. Yana mai nunin cewa kamfanin zai kalubalanci hukuncin da kotu ta yanke na buɗe manhajar wayar iPhone, wanda hakan zai kashe manufar tsaron da suke kokarin ganin sun samar wa wayoyin nasu. Tim Cook ya ci gaba da cewa gwamnati na son su yi kutse wa abokan cinikinsu, kuma ya ce ba za su rushe tsaron da suka gina na tsawon shekaru ba, ciki kuwa har da miliyoyin Amurkawa don kare su daga musu kutse a yanar gizo. Daga ƙarshe Cook ya ce Apple baya tausayawa 'yan ta'adda, kuma ya taɓa matuƙa ainin ga harin da aka kai garin San Bernardino na jihar California a shekarar ta gabata, wanda haifafen ɗan Amurkan nan Said Rizwan Faruk da matarsa Tasfid Malik suka kai.
Daga ƙarshe wasu manyan motoci sama da 100 na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka ɗauko kayan abinci da magani da sauran kayan jin ƙai zuwa wasu garuruwa 5 a Siriya wanda suke ƙarƙashin ikon sojojin Siriya na 'yan tawaye. Kusan mutane 100,000 ba su da lafiya ko suke fama da yunwa, wanda suka hada da maza da mata da yara ƙanana. Yanzu za su iya samun abincin da za su iya saka bakinsu ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Siriya da Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu haka wasu motocin sun kai Modiyam, wani gari da 'yan tawaye ke riƙe da ikonsa kuma sojojin gwamnatin Siriya ke zagaye da shi. Sauran motocin kuwa sun kai garin Fuwa da Kafraya da ke arewa maso yammacin yankin Idlib, yayin da kuma wasu motocin suka kai garin Madaya da Zabadani, garuruwan da ke kusa da birnin Damascus wanda sojojin gwamnati suka kwato. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Stephen de Mistura ya ce wannan damar ɗaukar abinci zuwa Siriya wani gwaji ne kan gwamnatin Siriya na tabbatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai agaji zuwa ga mutanen da yaƙi ya ratsa su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. To bari mu faro takon daga jihar Zamfara, inda rundunar 'yan sanda suka yi nasarar kame wasu barayin shanu da suka daɗe suna addaban mutane a jihar, kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna.
Karon farko a wannan shekara da rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta sami gagarumin nasara a yaƙi da take yi da 'yan bindigar da ke kai hare-hare a wasu yankunan jihar, inda suke karkashin mutane tare da yin awon gaba da shanunsu. A wani samame na musamman ne dai da rundunar ta ce ya kai har da yin artabu da musayarwata da maharan, ta sami cafke waɗansu mutane 17 da suka kunshi maza 15 da mata 2 waɗanda ake zargin suna daga cikin 'yan bindigar. ko baya ga yan jarida da aka nuna wa waɗanda aka kama din gwamnatin jihar ta Zamfara da kansa shi ma ya ziyarci shalkwatar rundunar yan sandan jihar inda kwamishinan yan sanda ya yi masa bayani akan kamen.
An arrest that all along we have been trying to make
gwamnatin Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar wanda da alama yana zargin da akwai siyasa tattare da hare-haren da yan bindigar ke kaiwa ya ce wannan so min tabi ne kawai
mu da jami'an tsaro tunda muka shigo cikin sha'anin jagoranci Allah ya jarabe mu da irin wannan matsalolin kafin mu zo ma akwai tun 2008-9 akwai wadannan matsaloli kuma ko da muka zo mun tarar da su ko mun ci gaba da iyakai mu ganin cewa an shawo kan wannan matsalolin wannan matsalolin ba sabbi bane a wurin mu mun sha cin karo da su kuma sha doka mataki akai so in Allah ya yarda za mu ci gaba da yi kada waɗanda ke su yi tsammanin cewa gwamnati ta sa ido ko ta rungume hannuwa a'a gwamnati tana ɗaukar duk ƙwararren matakan da ya kamata kuma za mu ci gaba ɗaukar ƙwararren matakan da ya kamata kuma waɗanda ke son su ɗauki gwamnati cewa kamar wani tabbas ne a kansu to ba ko shakka su masu aika wannan aika za su gane cewa ba haka bane wannan ɗaya daga cikin matakin kenan sauran matakai na tsaro ne za mu ci gaba da aiki akan gihin tsaro
na sami zantawa da wasu daga cikin waɗanda ake zargin da aka kama
ko da yato ne ka yana ɗaunin kaya sai ce in riƙa mai bindiga dai ko da ni riƙa mai sai ga waɗanda mutane sun haɗu ni hankali na kwata-kwata bai tashi ba shi sai ya ruga da gudu sai ya bani nan da ita.
Me hada ka da shi lawalin menene hadin ka da shi
wallahi banda mu hadin komai da shi
to in baka da wani hadi da shi me yasa ya baka bindiga kuma ka san abin da ake da ita amma ka rika
wallahi ban san abin da aka yi da ita ba amma dai ya ce don Allah ya rike mai da mulka ne ga mashin
baka san bindiga bace
a to ni kam ina cewa ban san bindiga bace tunda dai
su jami'an tsaro sun same ka da ita a wurin
eh gaskiya sun same da ita
menene sunanka
Abubuwa
ya aka yi ka samu kanka a cikin wannan yanayi yanzu
Allah raje wallahi wallahi ba na fata ko ina kiyon shanu na an kare ni da ni an kame ni wallahi wallahi ni ba kwarawa bane kaddara daiti ta sa an kame ni kawai
ko baya ga makamai da aka sama tare da waɗanda ake zargin da suka hada da bindigogi kirar AK-47 da na gargajiya da ma aduna da gatura haka kuma an sami shanu 310 da tumakai da awakai 500 da jakuna 22 da kuma babura 12 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Kai ne wace mutuncin ka na ɗaya ga da aka sai da kayan sata kakka ya zai rikici kuma ni ba ni saka sata ba.
To Allah ya kyauta a babban birnin tarayyar Najeriya ko shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ne Ibrahim Magu ya shaida wa Umar Faruk Musa cewa muddin lauyoyi suka ce ba za su bar hukumar ta yi aikinta ba to ita ma hukumar ba za ta lamunce musu hakan ba.
Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wato AFCC Ibrahim Magu ya fara shiga kafar wando ɗaya da waɗansu manyan lauyoyi masu zaman kansu a ƙoƙarin da yake yi na warware tarnaƙi da zagon ƙasan da yake zargin suna yi wa aikin hukumar ta AFCC. Ibrahim Magu ya yi wannan bayanin ne a lokacin da yake karɓar muzaharar nuna goyon baya da wasu dubban 'yan ƙungiyoyi masu zaman kansu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa suka kai ofishin hukumar ta AFCC Fifi Abuja inda yace waɗansu lauyoyin sun karɓi dubban miliyoyin naira ga wasu 'yan siyasa da waɗansu manyan jami'an gwamnati da ake yi wa shari'ar zargin satar dukiyar al'ummar Najeriya. Ga tsokacin da Ibrahim Magu shugaban hukumar ta AFCC ya yi a tattaunawa da ne da shi a Abuja.
Abinda ya faru abinda nake cewa shine wannan manyan lauyoyi su ba su da wata aiki suna jira wani ya je ya zalunci jama'a ya kwaso billions na jama'a wanda ya kamata a yi amfani da shi a gina makaranta a gina asibiti a siya magunguna a yi hanya a yi ma talakawa amma sai in sun zanna suna zanne tukunna in an kama mutum sai su je har fada suke kan mutum daya. Kwanakin baya wani tsohon gwamna ya je kes gwamna mutum daya wannan manyan lauyoyi nan wajen su 31 suka tsare shi ba su da wani aiki kawai suna zanne mun fara aiki duka da sai suka man tikas to shine wannan babban abin da yake damu mu.
To akan haka naji cewa akwai wani babban lauya da kuka gurfanar akan irin wannan zargin a gaban kuliya shin menene kuke fatan shari'a ta yi masa ne?
A'a mun riga mun same shi da ya hana mu mu yi aikin mu kuma mun same shi yana huduma da wani alkali to akan wannan mai muka kai shi kotu amma har yanzu muna bincike tana nan tana sai muna ci gaba da bincike mun samu soje wasu charges kuma za mu kawo shi against him. yawanci lauyoyin nan lokacin da su suna yara scholarship aka ba su da kudin gwamnati suka yi makarantansu har suka zama mutum yau amma sun hana ruwa gudu sun hana mu aikin mu ba sa barin mu aiki sai dai kawai a je a danna a kami kudin jama'a don su zo su kawo mana tikas to ni na ce wannan ba zai yi ba gaskiya ba za mu yi ta ba kuma zai faru ni ba zan yi ta ba
amma kun samu waɗansu hujjoji ne da ke nuna cewar kuɗaɗe sun hita daga asusun waɗannan tsohon gwamnoni ko waɗanda ake zargi sun shiga hannun lauyoyin kuma kuɗaɗen na da yawan gaske ne da kuke ganin kamar sun zarce hankalin da ya kamata a ce eh aiki ne na alƙali ko na lauya ne kawai aka yi wannan biyan
ba abin da baya faruwa ba abin da ba yi sai ga mutum daya ya karbi miliyan 750 dan ya yi ma wani aikin lawyer kuma a cikin wannan kudin za su karba ba za su gama kowa ga kudin da suka karba ba kuma ba sa ma biya haraji sansan kuma ga shi nan ba sa barin mu yan sanda da yan EFCC mu yi aikin mu so ya abin ya kuma man ya zama wannan matsala kwarai da gaske
yanzu kana ganin akwai waɗansu alƙalai da wataƙila su ma kuna kuka da zuciya suna haɗa kai da irin waɗannan lauyoyin masu zaman kansu domin a yi wa aikinku zagon ƙasa idan akwai irin waɗannan alƙalan shi wane su kuma mataki za ku ɗauka a kansu za ku kai ƙararsu ne a hukumance ko kuwa za ku gurfanar da su ne a kotuna su ma
muna kan bincike in lokaci ya yi zan baka labari
Ibrahim Magu kenan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci a kabar Shawatu EFCC a tattaunawa da na yi da shi a Abuja Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
na te ga da ka se da kayan sada kaka ya dai da kici kuma ni ba ne saka ta dawa in mun zama da dan sanda bai kuni kana ta kille wai kai kana da dan sanda tunda akwai wadanda afarin kayan
to su maloyin za mu ne yi kokari mu jira gare su don mun neme su ba mu same su ba yanzu sai mu koma kuma makwabcin Najeriya wato Niger inda ranar Lahadi mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa sai dai hukumar zaben kasar ta ce hatta waɗanda ba su da katin zabe su ma za su jefa kura ga Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
ta hanyar wata takardar da ya saka wa hannu a wannan Laraba ne shugaban hukumar zaben kasar Niger Maitre Boubé Ibrahim ya dauki matakin da ke ba 'yan Niger din da ba su mallaki takardar shaidar dan kasa ba su kada ƙura'a a zaɓuɓɓukan da ake sa ran gudanarwa a ranar Lahadin da ke tafe bayanai sun yi nuni da cewa akalla 'yan Niger fiye da miliyan 1 ne aka yi wa rajistar zaɓe ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon katin shaidar dan kasa ko makamantanta sai dai kotun Conseil d'Etat da ke amsa wata wasiƙar Firaministan Niger game da makomar waɗannan mutane ta ce bisa la'akari da girgam ɗin da ake da shi a yau a Niger ba wata matsala dokokin ƙasar sun amince su yi zaɓe muddin aka tabbatar da sahihancin shaidun da suka gabatarwa masu kula da al'amuran zaɓe sannan a sakamakon rashin zituwar da aka fuskanta tsakanin 'yan adawa da masu mulki dangane da batun bayar da dama ga 'yan Niger ɗin da suka tsinci kansu cikin halin taci ba a kan maganar zaɓe shugaban hukumar zaɓen ƙasar ta Niger ya shirya ƙuri'a a ƙarshen makon jiya matakin da ya sa 'yan adawa ficewa daga zauren taron saboda haka wakilan jam'iyyun da ke mulki suka amince a ba da damar kaɗa ƙuri'a ta hanyar gabatar da shaidu bisa la'akari da waɗannan hujjoji ne hukumar zaben Niger ta ce ya zama wajibi a gare ta ta ba waɗannan 'yan ƙasa sama da miliyan 1 su mori 'yancinsu na yin zaɓe wanda kundin tsarin mulkin ƙasa da kundin zaɓe suka yi wa kowane ɗan Niger mai shekarun zaɓe tanadi sai dai da suke tsokaci a baya-bayan nan wato lokacin da ake shirin ɗaukar wannan mataki 'yan adawa sun bayyana cewa idan abin ya tabbata ba tantama an saba yarjejeniyar ƙungiyar sai da yawo da Niger ta saka wa hannu mai dauke da sharaɗin kaucewa duk wani matakin yi wa dokar zaɓe kwaskwarima a lokacin da ya rage watanni 6 a jerin hunan zaɓe saboda haka suka ce ba hannunsu a wannan mataki da suka kira haramtacce da yake a halin yanzu shugaban hukumar zaben kasar ta Niger Maitre Boubé Ibrahim ya saka hannu akan wannan takarda da tuni aka rarraba wa manema labarai ana iya cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe akan wannan badakala abin jira a gani shine idan jami'an zaɓe za su yi da'a wa wannan mataki ko akasin haka a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makaminka ita za ta cece ka
talaka ka bar kuka
to kara shagala har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo a ce karfe 12 na tsakar dare da minti 20 ga kuma shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alherab dake fata iyali na lafiya. Yau daliban yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 675 a hannun yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkuri na ceto yan matan da gwamnatin tarayya take yi. Bari mu koma kan harkokin siyasa a Jamhuriyar Niger inda ya rage kwanaki 3 a gudanar da babban zabe na kasa. Mata da aka bayyana a matsayin waɗanda suka fifita kada kuri'a kuma waɗanda mota kan tashi sau da dama ta bari baya sun bayyana inda suke so shugabannin da za a zaba su mai da hankali
shugaban ƙasa da in ya hawa duk wanda Allah ya ba sa ya kama ma mata akan harakal ilimi yanzu la kwal yanda ake a sa mu akan tsari tsafna aiki balle da diya mace mace diya mace yau in ta samu a rayuwa kowa ya samu tunda diya mace ita ce gida ita ke kula da diya ita ke kula da miji ita ke kula da kanta kai diya mace in ta samu duka al'umma ma sun samu kuma ƙasa ta ci gaba in dai ta samu ilimi ita zata kula da komai ta kin ga ilimi na likita ma wannan premier suwan da ake cewa mace tana iya ma kanta
wanda Allah ya bashi ya ci sa'a ya ci ya kula da mata mata suna cikin talauci ya huddo hanyoyi wanda zasu warware mata daga cikin talauci kuma ya kula da diyan mu su samu sana'a su bar zuwa ta burada suna ganin wulakanci a kasashen waje kun bai tun wannan har wajen fannin lahiya mata suna da matsalar lahiya su ne ke aihuwa wajen aihuwa kowa ya san akwai wahala to kuma ana samun kuskure kware da yawa wajen harkar aihuwa a kawo kan aiki likita da likitoci a dauki likitoci sosai su isa da magani a kawo mata su bar wahala kuma a sauƙaƙa musu wajen sayan magani matan karkara wannan kan a kawo mutum lalle ambulance a da mata na kokari wata rankan a kawo mutum akwai wahala aihuwa ba karamar haraka bace a musu likitar da ta kamata a daidai da su da likitocin da ya kamata da maganin da ya kamata ba sai an kasu ba wani wuri kawai da aihuwa ta samu ga masu kula da su a kusa da su
yayi tunani yayi tuna da mata kai ya mance mata balle matan karkara matan karkara a ba mu jari isasshe wanda zan mi kiyo kuma a ba mu taki iri na taki wanda in muka samu muka sa ya kama in yaso kenan wannan anhwanin mu ne kuma zuhon mu ne he mu kai kasuwa mu saida kenan mazan mu ma mun rage musu wani aiki kenan duk abin da zan mu samu kuma mu taimaka cikin gida kuma mu taimaka ma diyan mu shi yasa muke so kawai duk wanda ya hau Allah ubangiji ya bashi ya hau kawai ya tuna da matan karkara kai ya mance da su in aka ce babu kenan dole mace ita ma ta huta namiji ya tsere ya barka da diya kenan ya zaka tai kai mata barada zaka bi shi kuma ta barada kuwa babu amfani a cikin shi tunda banda wahala kasar wani ba ta ka bacci in aka kula da mu da ayyuka da likitoci da lakwal duka ba ta ishe mu ba da ilimi shine muke nema na yaran mu a kama mu Allah kama mu kuma na son kwance wannan hankali a gari ai mu muna jin dadi ma alhamdulillah wani guri ho ba kwance hankali gashi maza wataran maza an muka tashi babu abun hannunsu mu ban mu kenan dole wata wuya ma mata da take sa su suna zaman banza babu aikin yi ne a kama mu a hudu ayyuka na mata ili iri kala kala mu kama mu da lahiya likita amma mu likita bata ishe mu ba amma mu likita a kama mu da magunguna a mu
mu yan karkara ne gwamnatin da muke so an yaci ya ba mu iri ya ba mu bushashen kiwo da irin shifka mu yi noma noman rani su kwambitar su karoti
to koyaya matan da suka tsaya takara za su cika wannan burin idan aka zabe su tambayar kenan da wakili mu Haruna Bamman Bako yayi wa Madam Sila Rabi Hassan na fada ya takara zuwa majalisa a jihar Kwanni
to wannan Allah yarda nake shi hadin kai ne baska har yanzu nace muku kan mu bai wayi ba sai ka gani cikin majalisa ma dan mata suna wanga party wanga party wanga party ba a gama kai me ya Allah yarda mu gama kan mu zami kamar ni nan yammai ko min turwa ni kon sayarci amma tare da mata muke mu mun aje haraka party party kawai mu mun zama kawai kon sayar ne kuma ya Allah yarda duk abin da ya kamata mata su samu wannan sun sani muna yin magana kuma muna samu mata incin kansu da yara na ga muku duka muna yi kuma ya Allah yarda mu in mun tayi majalisa mun hada kan mata kuma kun ga abin da zamu komai na mu tare zamu tayi kuma tare da maza hankali kwance zamu cikin ruwan sanyi mu hiddo incin mu
to za ki ki jawo hankalin ra'ayin jama'a musamman anan da kike takara Kwanni saboda jama'a mata su gane muhimmancin mace kike yar uwarsu wata kila zaben ki zai kawo sauyi a rayuwarsu
matan Kwanni da yaji sun gane ni ban yi tsammani a Kwanni ba mata suna saukin ganewa sun yi saukin ganiya kan in zo ma duka muna nan muna meeting karce karce kuma mun ga yanda mata suke hutawa an san matan Kwanni ɗan kubli ne amma sai na ga wani change mata sun tambayi uzuni ga mazan su sun huto sun yi mini na'am abinda muke roko mata duka su dafa ma mata ƴan uwansu mun ci dukan su su zo mu gama ƙarhin mu mu samu mu shayi hawaye mu
to Allah ba mai rabo sa'a da kuma duk wanda ke da nufin inganta rayuwar al'umma a jamhuriyar Niger Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman bakuwar tamu Madam Sila Rabi Hassan na fada ya takara zuwa majalisa a jihar Kwanni da kuma wakili mu Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke bada gudunmawa a harkokin siyasa da kuma hankoran ganin ci gaban al'umma a jamhuriyar Niger fata alheri
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
To madallah yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice
To a takaice ladan shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi sha alwashin ramuwar gayya ga harin bam na mota da aka yi jiya Laraba a birnin Ankara wanda ya kashe kalla mutane 28 da raunar ta wasu 61 ya ce wannan harin tsakanin tsananin rashin imani ne abinda kuma hankali ba zai iya dauka ba ya kuma ce Turkiya za ta maida martani ga waɗanda suka kai harin har ma da mutanen da suka bayar da izinin kai harin Girke makamai masu linzami da kasar China ta yi akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita a kansu da ke cikin babban tekun kudancinta matakin da aka ce zai kawo tsaiko ga rigimar da take da makwabtanta amma jama'ai sun ce wannan ba zai kawo ƙarshen sintiri ba da shawagin Amurka take yi a yankin Manyan motoci sama da 100 na Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka ɗauko kayan abinci da magani da sauran kayan jin kai zuwa wasu garuruwa biyar a Syria wanda suke karkashin ikon sojojin Syria da na 'yan tawaye. Kusan mutane 100,000 ba su da lafiya ko suke fama da yunwa wanda suka hada da maza da mata da kananan yara. Yanzu za su iya samun abincin da za su iya sawa a bakinsu karkashin wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Syria da Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamfanin kera kwamfuta da wayoyin hannu na zamani Apple ya hau kujerar naki bayan da gwamnatin Amurka ta umarce shi da ya bude manhajarsa ta waya iPhone domin baiwa jami'an tsaron FBI damar bincikar waya daga dan bindigan nan da ya kashe mutane 14 a harin da aka kai California cikin watan Disamba. A jiya Laraba ne shugaban kamfanin Apple Tim Cook ya kafe wata budaddiyar wasiƙa ga miliyoyin masu amfani da kayan Apple yana mai nunin cewa kamfanin zai kalubalanci hukuncin da kotu ta yanke na bude manhajar ta wayar iPhone wanda hakan zai kashe manufar tsaron da suke kokarin ganin sun samar ga wayoyinsu.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Sarfiul Hashim Gumel da ya tayar gabatarwa sai Cubahiro Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato David Magnus ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi.